Bismillahirrahmanirrahim. Masu ganinmu da sauraronmu a wannan shafi na Shehi Malami Professor Dr. Abdullah Usman Gadanƙaya. Professor ne a yanzu a matsayi, amma kuma Dr. ne a suna, saboda wannan sunan ya fi sabawa da bakunan mutane. Ina mana sallamar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haɗuwar mu a wannan garin Kaduna don gabatar da wani shiri na musamman shine na fara da gabatar da shi ta hanyar amso masa an karanto masa wasu daga cikin tambayoyin da ake masa yau da kullum, don ya zamto cewa sauran al'umma ma su amfana da amsar maimakon ya amsa ma waɗanda suka tambaya su kaɗai. Farko gafata malam.
Na'am.
Farko gafata malam, bari in fara da tambayar wata bayar Allah da take neman shawara a gurinka. Cewa ita ce amarya. Kuma mijinta yana marmarinta sosai. Kuma mijin yakan tare wajenta idan bai da lafiya. Ko kuma wata daga cikin matansa ba ta da lafiya, ko ta yi baƙuwa sai zamto ya taro gurinta, kuma wani lokaci ma yakan siyo kayan marmari da daɗi ya kawo mata, in ta yi magana sai ya ce ai sauran matan ma duka ana musu irin haka. Shine take neman shawara cewa abin ya ishe ta, tana gani kamar tana cikin halin zalunci shi da ita, kowane shawara malam zai bata.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يوم قام سو كلام مقصود الناس على الدنيا قبائل يا كم يدا هو كنا مالمينا دكتور إبراهيم دسينا يا قبائل لهم أنا عارن كدونا منزون البروغرام نيه كام وتشام مكيا أمباني روندا ما سبودا تنبيه يدي يوم قاس كتير مكشي بريمو أمسا سو أبوربوجي yayi gabatarwa Allah saka masa da alkhairi. Amma da mun kun san ni da shi akwai tsama tsakanin mu, saboda kanina ne, amma wato bai yadda ni kan bai yadda shi kanina bane ba. Wannan tambayar ya san mutane da yawa suna yin irin waɗannan dabi'un, shi yasa ya fara zakota. Yar uwa mai tambaya, ana iya samun miji ya tare ko ya maida hankalinsa akan wata daga cikin matansa, ko amarya ko uwar gida ko na makamancin wannan? To anan fatawar ita ce, duk lokacin da miji zai tare a wajenki saboda ki masa jinya ko kuma ki kula da shi ko na makamancin wannan, wannan ba laifi bane idan da izinin abokan zamanki. Shi zai je ya nemo izini a wajen kawayenki ko kishiyoyinki cewa yana so ai masa jinya a wajenki, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan Nana Aisha, ya nemi izinin sauran matan shi wanda ba dole bane shi akan sai nemi izinin su, yana tambaya aina ana gadan aina ana gadan, yace yana neman a bashi dama Nana Aisha ta kula da shi saboda karancin shekarunta da kuma kulawar da take bashi ta musamman. Dan haka anan idan mijinki ya nemi izinin abokan zamanki kuma suka yadda, saboda watakila ba ki da ƴaƴa kuma ba ki da nauyi kina da kadar-kadar, wannan babu laifi, ki kula da mijinki ki taimake shi. Amma yayin da zai sace kwanan wata ko yayi fashin kwanan wata ya kawo miki, to nan kam gaskiya bai halatta ba, haramun ne. Idan dai ba su yadda ba, to a gaya masa cewa lalle abin da yake haka din ba daidai bane kuma kuskure ne. Sannan kuma maganar abinci ko kayayyakin daɗi da yake kawo miki, ɗan nama da ɗan abubuwan makulashi, shi ma ɗin idan yana kawo miki kuma su ma sauran matan yana kawo musu, to wannan ba laifi. Yanzu kamar wannan abokin nawa yana da mata, ba sai na faɗi adadin su ba, ranar da yake ɗakin amarya ya tsaya bakin titi ya siyo kajin nan masu haka, ai mata kun san su ko haka, sai ya kawo sai ta ci da shi da ita, suka sha madara komai da komai, ba a bawa sauran mata ba. To yanda zai zama haram, yanda zai zama laifi ya fifita ki akan sauran mata, idan yaje ɗakin sauran matan su bai musu ba, ba dole ne idan mutum ya sayo wani kayan da za a ci yana ɗakin amaryarsa ko uwar gida sai ya raba a gidan take a lokaci guda ba. A'a, idan ya zama yana da ka'ida, in ina ɗakinki zan sayo wannan abubuwan da na sayo na kawo wa kishiyarki, to babu wata damuwa. Kenan ita ma waccar idan ya je ɗakinta zai mata wannan ba laifi ba ne, saboda ai damu abin da ake bukata shi ne a yi adalci. Akaramkallah, ina fatan dai na sauke mata nauyi, in na yi kuskure kuma sai ka ƙara haskakawa.
Insha Allah, gafa tabazan kamar yadda ka faɗa cewa ni kaninka ne kuma almajirinka ne, sai dai a jami'ar Islamiyya na fi ka da aji ɗaya. Wannan mai tambaya take cewa mijinta a lokacin corona ya samu aiki a kamfani, to amma baya mata alheri, ko da cefa ne baya bayarwa, in ya ba da cefa ne irin ɗan canjin nan da ke raguwa sai ya sa idanu a kai. Ta ce domin amma akan hanya mutum ne mai kyauta, ko akan hanya aka tsare shi don dai 5k 10k yana iya bayarwa.
Ta ce
5,000, 5,000. To shi ne ta ce wata rana sai ta faki 100,000 sai ta ɗauka sai ta bayar ana juya mata a jari, sai Allah ya kaddara aka shiga strike kuma yana ciki, sai zamto cewa wannan 100,000 take dan ɗauka daga ciki take biya musu bukata, malamin jami'a ne shi. Shin take cewa to abin ya kasa kwanta mata a ranta, duk da cewa ga abin ya je ya dawo kuma dai ba da saninsa ba ne ba, shin wannan abin tana da laifi?
To Allah ya sauke. Abu na farko dai, mata da yawa suna kuka akram kallau cewa mazansu ba su fiye damuwa da kulawa da su ba, musamman sai ka ga mutum a waje inuwar giginya ne na nesa kashaki, yana bayarwa a waje amma a gida baya bayarwa. Wannan kuskure ne. Muna da ka'ida a shari'a, duk matar da take wato mijinta yana matse ta, yana takure ta, ya yalwata wasu, to ya halatta a cikin dukiyarsa, ko ya sani ko bai sani ba, ta ɗauka ta biya buƙatar gida, ta biya buƙatar yara. Ya halatta a cikin dukiyarsa, ya halatta ta ɗauka ta yi amfani da shi, ko ya sani ko bai sani ba, amma iya daidai gwargwado bil ma'ruf. Matar Abu Sufyan, duk da labari ne ake bayarwa ba hukunci ba ne ba, ta kawo ƙarin Abu Sufyan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce inna Abu Sufyan rajulun shahiha la yu'tini ma yakfini wa yakfi baniyya. Abu Sufyan, ya manzo Allah, mutum ne mai rowa, baya bani abin da zai ishe ni kuma ya ishe ayana. Shin ina da laifi idan na ɗauka a cikin dukiyarsa na yi amfani da shi a kan ‘ya’yansa da ni kaina? Manzo Allah ya ce ki ɗauka bil ma'ruf ba tare da wuce gona da iri ba. Da haka in har mace ta shiga wani yanayi na ainihin wato da mijinta ya zama ya matse ta baya bayarwa, to in ta ɗauka a cikin kuɗinsa ta yi amfani da shi don biyan buƙatun gida, kamar biyan kuɗin makarantar yara, biya sai wa yara magani da sauransu, wannan ba laifi ba ne. To amma ita wannan kes ɗinta wata 100,000 ta wawure ta tafi da ita, ko ko ba ka bane 100,000 ta ɗauka ta je ta sa ana juya mata. To inda zai zama laifi shi ne da kika ɗauki 100,000 nan da kin yi amfani da shi a karan kanki keke kadai ba tare da ya amfana da wannan kuɗi ba, to gaskiya wannan ya zama sata kuma ya zama laifi. To amma nan addu'a ma za mu miki, kin zama mace mai basira, kin zama mai hikima. Allah shiga ta malam, ka lura da abin da ta yi cewa da ta ɗauki kuɗin sai da aka zo an shiga strike sai ta ɗaukan wannan kuɗin tana biya musu buƙata, kaga lokacin ba a biya. Ina ji wannan ya kamata a yaba mata wannan satar da ta yi, ma ina ji mai matsayi ce wato.
Amma dai ɗan wannan fakin irin nasa ɗauka in dai har kuma baya bayarwa ɗin kuma yana da shi,
gaskiya ne
kamar yadda ka faɗa, manzo Allah ce khudhi bil ma'ruf
khudhi bil ma'ruf, gaskiya ne,
ba daidai gwargwadon iko,
gaskiya ne,
duk da cewa wasu maza ba sa son wannan fatawa
a kwarai ku da gaskiya,
suna gani kamar goyen bayan mata ne, kamar buɗe kofa ne ayi sata. To amma umarni ne daga manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam,
me yasa ba za ka bayar ba tunda Allah ya ce
gaskiya ne,
yin fitu sa'atin min sa'ati
an ce
kai ka ciyar. Kuma ga fatan malam, muna so matan musulmana da biyayya, muna so mu fito a matsayin isassu, kuma ba ma bayarwa,
gaskiya ne.
To kuma ba Allah ya ce abin da ya sa maka yi daraja a kansu ba, saboda muna ɗaukar ɗawainiya,
ai kwarai
kuwa wane ne zai zamto yi daraja a gidan matansu ba tare da ya ɗauki ɗawainiyarsu ba,
gaskiya ne,
gaskiya ne. ko sai a tambaye ka ina da miji mun rabu shekara 8 da suka gabata muna da yara 7 amma bai san dawainiyar su ba tun muna tare to yanzu sun tasa lokacin auren su yazo babban damuwar ta babu abin da za a yi a musu auren malam me shawara to wannan kuna neman cewa malam
wannan kana nufin sun rabu ne ko suna tare
sun rabu shekara 8 baya mata komai
eh
kuma yanzu gashi za a yi aure ko babu bai da bata da abin da zata iya aurar da su wai ya za a yi
subhanallah to jama'a kun ji dai dazu da su shine yake fada cewa yana da kyau mu rinka kyautata ta matan mu wallahi irin waɗannan fatoyin wani lokacin ana zargin mu cewa wai muna goyen bayan mata ko na abu wato malam mazajin mu ba su da kirki da yawa daga cikin mazajin mu wallahi ba su da kirki malam yanzu mutum ya rabu da mace shekara 7 bata da ƴan mata budare baya daukar nauyin ta baya kulawa da yaran nan aga ba daidai yanzu ta zo za ta aurar da su bara za su yi roƙo za su yi to anan gurin wannan miji bai kyauta ba kuma ina shaida miki matukar ƴaƴan nan ba su yafe masa ba ke baki yafe ba sai Allah ya tsayar da shi ya tambaye shi ina faɗin wannan saboda duk wani uba ya sani cewa haƙƙin ƴaƴansa fa na kanshi ko yana tare da uwarsu ko baya tare da uwarsu lalle ne ya dauki nauyin su ya kula da su saboda musamman ma mata ne masu rauni yanzu yarinya budurwa irin wannan a wannan lokaci a ce ubanta baya kula da ita yaya za a yi ai aurenta yaya za a yi a kula da ita ya za a taimaka mata ka batta a hannun mata ka bar su a hannun mace wai zai kula da su dan haka sai dai mu ce ki hakuri mai gidanki da kuka rabu da shi bai kyauta ba kuma halinsa ba mai kyau bane muna fatan mazaje da suke da irin waɗannan ɗabi'u na wannan mutumin da kai bayani ya kamata su ji tsoron Allah su kula da haƙin ƴaƴan su to yanzu mallan tambaya take ya za a yi abinda za a yi shine ni a fahimta ta ki tattara masa ƴaƴan nan ki mika masa su ki ce gashi ne ya musu aure kuma in ta kama sai kin kai shi ga hukuma ta bi miki haƙin ki cewa ya aurar da ƴaƴansa in kin yi haka ba ki laifi ba in kuma kina da wata hanya da zaki iya samun tallafi ko ta gwamnati ko kungiyoyin addini ko wani attajiri cikin dangi da ƴan uwa wanda za su auren miki da ƴaƴanki to in kin yi haka ba ki laifi ba ki bi hanyoyin da zaki iya samu ki aurar da su amma ki sani aurar da ƴaƴan nan yana kan ubansu kuma dole ne sai yayi daka kar a zo a rullube ki a ce ki hakuri ki zuba ido ki kyale shi wallahi akarma kallahu kai hakuri wato akwai matar da ta zo mai irin wannan fatuwar malam uban ya watsar da ƴaƴan gashi sun kai aure tace wallahi sai dai in tura su gidan makota su yi aikin karfi su nemo abin da za su ci tace malam yanzu gashi nan su ba marayu ba amma na sa su a layin marayu muna neman taimako kudin gado babu kudin katifa babu wannan wace irin al'umma ce ku zo ku ta tara ƴaƴa kuna haihuwa wai ba za ku kula da su ba wannan ba daidai bane gaskiya kuskure ne muna miki addu'a Allah ya baki mafita kuma Allah ya taimake ki Allah ya kara miki hakuri kuma ya sa ki ci gaba da kulawa da yayanki amma kar ki bari su zarta Allah ya ce maka
ni ga mata malam akwai tambaya ta kashin kaina wato irin waɗannan matsaloli kusan a fahimta ta ana barin su tun daga tushe kaga musulunci yace in za a aurar da mace dole sai da waliyinta wato harkar maganan walicin nan mutane ba su dauke shi da daraja da girma ba ma'anar waliyi shine wanda zai bibi lamarinta ya tsaya mata akan lamuranta to karshe sai zanto cewa kawai wani akan hanya za a ce masa zo ka zama waliyin wacce wanda bai santa ba shi yasa muna gani a gurin daurin aure zaka ji ana cewa me ma sunanta wai shine zai waliyinta kaga wannan yaya zai yi ya zai tsaya akan lamarinta bayan in ta shiga irin wannan hali amma da akwai waliyi mana ina so kai kira ga masu waɗanda suke zamtuwa waliyai sani cewa haƙƙi ne aka dora musu nafa bibiya don aka ce majibancinka ne bibiyar lamarinka saboda Allah ya ce dama su mata maza ne tsayayyu a kansu to kaga wanda ya tsaya akan lamarin aure kuma ya dauki alƙawari bai cika ba shin wannan za a ce ya ci amanar kansa
ai ni dakta yanzu ma ka tunatar da ni wani abu cewa to wai ita wannan mata da wannan yara ƴan mata suke hannunta to wai waye zai aurar da su ma ubansu yana nan bai kula da su ba yanzu kaga za a zo neman auren ina jin ba lalle ma a je neman ƴaƴan wajen uban ba so wannan nukuda ce mai kyau in an ce kalmar wali alladhi yatawalla al-umur ko alladhi yatawalla umur ghairihi wanda yake daukan lamura nauyin waninsa to kaga kai uba waliyin farko na ƴamace a duniya waliyin farko shine ubanta to ashe da aka dora ka ka zama wali shine haƙƙin ƴaƴanka ne akan ka a shari'a ka bibici abubuwan da yake damun su ka taimaka musu larurorin su ka ka warkar musu, sannan kuma kai aurar da su gidajen mazajen da suka dace, ka zaba musu mazaje na ainihin kwarai. So anan gurin abun kira shine, tabbas ni kaina na sha haduwa da cases da yarinya yarinya budurwa za ta taho mallam iyanta sun zubar da ita. Akwai yarinyar da muka samu wallahi zuwa ce ce ta kama dakin haya, wallahi wani mai provision su to yaje ya kama mata, kawai ki zuwa ki biyan bukatar sa da ita. Na tambaye ta nace ina kike ci da safi, ina kike sha, jami'a kike? Ta ce a'a. Makaranta kike zuwa? Sana'a kike? Ta a'a. Kawai idan ta matsu ba ta da abinci sai ta je gurin wannan mutumin ya biya mata bukata. Mallam yarinya ce budurwa lafiyayya da hankalinta ba maukaciya ba. Ina iyayenki? Ta ce mallam sun zubar da ni, ba sa kula da ni, ba sa iya daukar nauyina. Wannan abu yana faruwa kwarai kwarai da gaske, wanda ya kamata gaskiya mutane ku ji tsoron Allah. Wannan larura ta rashin kulawa da iyali mallam ya yawaita, yau dai gashi nan ya zama ruwan dare, Allah ya sauke kawai.
Shi kuma mallam wannan take cewa mijinta ne ya kasance maznaci, yana da ƴaƴa uku. A lokacin ta haihu na biyu aka gane har ta koma gida, amma aka lallaba ta har ta dawo, yayi ta kuka idan alƙawarin ya daina. Wasu iyayen suka ce mata ai wanda za ta aura ma in ta rabu da shi ba ta san yaya zai zamo ba, ko kuma yaya yake ba. Ta ce wai wannan ya saka sai ta yi planning, ta yi allura yadda ba ta ɗauki ciki ba, gudun kada ta haifi ƴa mace, don a yi mata irin abin da uban yaran ta ke yi wa sauran yara. Washin ta yi laifi?
To ka ji wata masifar abubuwa dai ga sunan larurori na mata, sai dai addu'a. A na farko dai, duk matar da ta tabbatar da mijinta mazinaci ne yana zina, abu na farko ta yi iyayen da za ta yi ta gyara shi, ya gyaru, ya daina yin wannan mummunan zina alfasha, ya daina neman mata. Duk yanda za ki iya ƙoƙari ki tabbatar mijinki baya wannan alfasha, ta hanyoyi, ta hikimomi, kyautata jikinki, kyautata mu'amala da shi, sannan kuma ki gane su waye abokanansa da suke zigace ki waɗannan munanan dabi'u. Sannan ke amfani da malamansa idan mai jin wa'azi ne, a yi ƙoƙari a faɗakar da shi ya daina. A yi amfani da iyayensa, a yi amfani da abokanansa in su ma ba mutanen banza ba ne irinsa. Ki tabbatar mai gidanki baya neman mata. Duk inda za ki shiga ki fita, ki bi hanya da ta shar'antu, hanya ta halal a shari'a, ki tabbatar mai gidanki baya neman mata. Saboda tabbas man zana zuniya bihi walau bi khifari darihi, duk wanda ya zina sai an yi zina da ƴaƴansa. Alƙawari ne mijinki tunda yana zuwa yana zina yana bata ƴaƴan mutane, to in Allah ya so yadda sai an lalata nasa ƴaƴan, ko da a katangar gidansa, ko da a bayan shingen gidansa. Yana jawo muku bala'i, yana jawo muku masifa. Mata da yawa suna fama da irin wannan. Wala akwai mata da ce mu wallahi malam, da idanta ta sha gani idan zai tafiya sai ya ɗebi kwandam ya zuba. Ta ce akwai ranar da ma ya taho ma ga alamar, wato ya ji ya yi lalata ɗin hatta a jikin suturarsa alamar wannan abu. Ta ce mallam irin wannan baƙin ciki ina zan sa kaina, ga ƴan mata muna da su matasa sun taso, na rasa inda zan sa kaina. To kaga wannan ba daidai ba ne, wannan gaskiya kuskure ne. To a nan gurin iyayenki da suka sa ki koma ki je ki ci gaba da zama da mazinaci, idan har ya tuba ya gyara halinsa da ɗabi'arsa, wannan ba laifi, ki haƙuri, Allah zai yafe masa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, wanda ya tuba ya imani ya aikata aiki mai kyau, wannan za a ci gaba da zama da shi. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. In ya tuba ba laifi ku ci gaba da zama da shi, ba ma son a kashe auren. Ya tuba ku ci gaba da zama, a ci gaba da kula miki da ƴaƴanki, shefa alheri akan a kashe auren, matukar ya tuba. Amma matukar bai daina wannan ba, ni dai ba a bakina ba, sai dai bakin Dr. Jisina. Ni kam ba zan ba da fatawa in ce ki je ki ci gaba da zama da mazinaci ba, ni ballantana ma har ki dauki ciki wai ki zubar, ko kuma ki abin da ma za ki dakatar da daukan ciki. Idan ku iyaye sun matsanta miki ki je ki zauna da mazinaci, to shikenan ki je ki musu biyayya a matsayin dole ba yanda za ki, wanda a nan fa in kin saba musu ma ba fa Allah kika saba ba, dan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba Allah kika saba ba. To amma idan ta kama za ki koma ki je ki zauna da shi, ba magani ba, alluran duniyan nan duk in zaki je a soka miki dan kar ki saki haihuwa da shi, kada ki je ki haifi wata ƴa mace da za a ja muku abun kunya a duniya, ba laifi ki kai ba, wanda kuka haifa Allah ya sa musu albarka. Ni a wajena doctor tana da uzuri, kuma abinda zai biyo baya na kunya na damuwa, wata kila ma iyar ta ki auruwa. Yanzu akwai yarinyar da muka sani budurwa ce, malamar islamiya, mahaddaciyar qur'ani, mutanaqqiba, gasa niqabi, ita take koyar da yara kanana a unguwarsu, amma wallahi malam ta gagara a ruwa. Duk wanda yazo neman ta ce ina, ai uwarta mai neman maza ne, uwarta mai neman maza ne. Lokacin uwarta ta shahara a unguwar, an rabu da auren, ita take rike da yarinyar. Yarinyar nan malam ba ka ga fuskar ta ba, da niqabi da hijabi ga Qur'ani, amma ta gagara a ruwa. Wannan abun kunya da me ya kama. So kaga dan ta kare kar ta fada cin wannan yarinya, ita ma ta tozarta. Ni kam a waje na, in ta je aka soka mata allura, ta je ta yi planin dan kar ta haihu da wannan mutumi, kazamin mutum, ni ban ga laifinta ba, wallahu alam.
Wannan take cewa malam mu bi ne a wajen mijinmu, uwar gidan tana da yara tara ne, kuma ina da yara biyar. Ya ce yana so mu ringa bin sagarin da yake aiki, to sai abokiyar zaman na wata ta da fitina, ita ba ta yadda ba, saboda ita na ganin ba za ta iya tafiya ba. Kuma malam mijin namu mun fahimci mutum ne mai karfin sha'awa, domin har hotunan ba tsammana gani a wayansa. Take cewa shin ya halatta dan zaga da sunan zan yi wata tafiya sai in je gurin mijina dan na biya masa bukata?
Kwarai da gaske. A na farko dai, da mai ƴaƴa da mara ƴaƴa, lokacin da miji ya buƙaci, lokacin da miji ya buƙaci mace ta bi shi wani gari, to dole ne ta ɗauka ta bi shi. Ya za a yi da matsalar ƴaƴa? Shi ya san yadda zai kula da ƴaƴan shi, a nemo mai aiki ko a kai su gidan iyaye ko na makamancin wannan, dan a biya mai buƙatar su kada ilalace. A lokacin da amaryar da uwar gidan duk wacce take dukinta ne, lokacinta ne, to wajibi ne ta bi wannan miji. To sai wata ta ce ita ba za ta je ba, shikenan sai ya dauki amaryarsa ya tafi da ita, tunda ita ta kiyarda, tana ganin gwanda ta tsaya ta kula da ƴaƴanta. To da ku bar mijin ya je ta neman mata, ya je ta alfasha, to gwanda ki bi shi. Ba wai ma a ɓoye ba fa, a zahiri ma kowacce din ba ta so, ki bi shi, kuma bai saba wa Allah ba, kuma abin da yi ba zalunci ba, tunda ita ta ki aminta. To kuma idan ma har ta kama kika saki hanya din, kika je kika biya masa buƙatarsa, wannan ba laifi ba ne. Yanzu dakta akwai kes din da yake faruwa, duk wannan larurori ne mata. Wani ya kawo kuka cewa matarsa ba ta biya masa buƙatarsa, idan ya zo wulakanta shi take, tozarta shi take dan ranar girkinta. Kuma shi mutum ne mai sha'awa, mai bukata. Da haka wani lokacin sai ya saci hanya, sai ya je ɗakin ɗaya matar ya gaya mata shi fa yana da bukata, yana so ya biya bukata, ya halatta ya je ya biya bukata, ya halatta, tunda ita ba ta iya masa abin da za ta yi masa, ya je ya biya bukatar sa. Ai ba haram bane, hadda zaki ce wai kin saci hanya, yau karuwa ce ke
magafata mallam. Ai yana daga cikin haƙƙin mace akan haƙƙin miji akan matarsa, yayi tafiya da ita duk inda yake so.
Kwarai kuwa.
Daga zarar mace kuma ta yi tawaye, to duk wani haƙƙin ta yana faduwa.
Kwarai kuwa.
Saboda haka ba ta da wannan haƙƙin, ba dole ba sai an yi adalci.
Kwarai kuwa.
Idan ka kamar yadda ka faɗa, in ka kama hanyar tafi ta yi daidai.
Kwarai kuwa. Ba ta saba wa Allah ba, wannan yayi daidai. Kwarai kuwa. Muna goyon baya.
To malam wannan ce ina da matsala, ta ce kai tana da matsala. Wai auren ta biyu, wannan mijin nata baya sauke mata nauyin aure, sai ayi wata auku. Kuma malam yana iya kokari wajen, tana iya kokarin ta wajen kwalliya, ma'ana baya biya mata bukatunta, amma tana iya kokarin ta wajen kwalliya da tsafta. To malam ina kashe auren ma, mata za ta ce ban kyauta ba, malam ina mafita?
To wato duka matsalar ita ce shine, duk lokacin da mace take zaune a gidan miji baya biya mata bukata ta aurace, akwai hadari a zaman. Zai iya yiwuwa shedan ya zuga ta, ta je ta aikata alfasha. Kuma anan iyaye bai kamata ku rinka takura ƴaƴanku, abu na larurar auratayya. Dan adam mai lafiya, dan adam mai ci da sha, dole ya buƙaci wato dan uwansa su yi saduwa ta aure. Wannan ba aibu ba ne, lafiya ce, kuma ainihin wato abu ne na biyan buƙata da Allah ya halatta mana. To yau ga wannan ta faɗa hannun mijin da baya iya biya mata buƙata, ko dai saboda ba shi da lafiya, ko kuma saboda fajirci da shedanci yana fita waje je biya bukata, ko kuma lokacin laifin ita matar ce, dan yana iya yiwa ya zama laifin ita matar ne. To anan gurin ina baki shawara, ke ki gyara kanki, gyara mata, ana so ku rinka gyara. Ba sai nayi sharhi nayi bayani ba, kun san me ake nufi da gyara, kun san me ake nufi da kulawa da jiki. Akwai mutumin da yace shi bakin matarsa yake ba, amma ba ta da kulawa, zai zo ya ji tana doyi, ko yaji tana wari, ko yace shi yasa yake kaurace mata. Kin ga anan gurin ba laifin mijinki bane, laifinki ne, saboda ke baki da kulawa. Wani kuma cewa yake malam bata iya hira ba, dan wasanni da maza ake yi wa maza, dan hira da dan abin da za a ja hankalin mutum a sa masa karsashi, saboda alaka da iyali din nan wani lokacin wallahi zafin kan da yake tattare da namiji in ka dawo ba wani tunanin mace ma da zaka yi dole kana bukatar a dan tattale ka a dan yi kwalliya a maka wani ado a dan maka wasu maganganu a zo kusa da kai a dan zaburar da kai mota idan ta yi rauni ai tura ta ake yi to yau matan mu matsalar ku ba ku san da wannan ba kawai sai dai namiji ya zo ya afka miki ba wata alaka ba wani dariya ba wani wasa ba wani yi masa maganganu zai dauki hankalinsa kuma kuna da illoli irin naku to yayin da ya zama ba laifinki bane mijin ne baya biya miki bukata sai mu duba bai da lafiya ne idan bai da lafiya to ina ba da shawara kar ki kashi auren ki taimake shi ya samu magani akwai matan da na sani suna bi kuspa kuspa lungu lungu sako sako wajen neman wa mazajen su magani da ya shafi harkar auratayya wanda ya halatta ki taimaka masa yaje nemi magani idan shi yana jin kunya ke ki nema masa idan kuma ba haka ba a hada shi da likita idan kuma lafiyarsa kalau fajirci ne kurin to anan gurin ki iyayen da zaki sai ya biya miki hakkinki dan dole ne tilas ne wajibi ne hakkinki ne akan sa sai ya miki idan bai ba ki kashi auren in kin kashi auren baki laifi ba nan da ya barki ki je ki aikata albasha ki aikata zina wallahi gwanda auren ya mutu akwai matar da ta zo mun fata tace mallam kaga yarinya ta nan yau shekara ta bakwai tace wallahi rabona da miji na a shimfida shekara bakwai tace naka nake ta hakuri shekara bakwai tace kuma iyaye su suka kulla mu wannan abu nayi nayi lokacin da je kin rasa ci ne kin rasa sha ne kin rasa kaza ne abubuwa dai mallam ga sunan mallam yanayin rayuwar mu mallam ba kyau da haka wannan baiwa Allah fatawar ta shine tayi kokari ta dawo da shi hanya biya mata bukata ni fa ina ga ya muku mata duk yanda zaki ki sa mijin ki biya miki bukatar ki ba fa laifi kika yi ba dan hakkinki ne idan ku bai zai yi ba in zaki iya hakuri bai da lafiya ne ki neman masa magani ku neman magani ki jira zuwa wani lokaci ba laifi bane in ku bai yadda ba ko kuma baya yi to shikenan zaki neman Allah ya sauka ku rabu auren ya mutu ki je ki auri wanda zai je kula da ke ko ma yane ne wallahi alam
ayyataka Allah ya ja'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu mallan yace su uku ne a wajen mijin su uku ne yake zuwa to ko ba ranar girkin ta bane ba yakan zagayo su alakar aure da ita mallan shin wai ta shiga hakkin su
ka'ida ta alaka ta auratayya na farko ina so mata ku gane cewa mutumin da yake da mata uku mata biyu mata hudu iyaye na mata ku sani cewa duka matansa ne na halal matansa ne na halal alakar aure da zai yi da ita saduwa da zai yi da ita a shimfida ba zina bane amma shari'a ta ajiye mana ka'ida kowace mace da daurinta kowace mace da lokacinta da kwanakinta shi yasa dan saboda kada a samu zaluncin namiji da karkata wancan kamata kwana daya kwana daya kwana biyu kwana biyu kwana uku idan yace sati sati ma zai rinka yi ko ku kuka aminta kuka yadda wannan ba laifi to dan adam yakan iya shiga wani yanayi wani lokacin yazo ya gama tarsa ba ranar girkin ta ba sai ya ji sha'awa ta zo masa wataƙila ta masa wani abu dan ta yadda masa da sha'awa wataƙila tana kyautata masa wataƙila waccan sun kwana suna fada wataƙila waccan bata da lafiya ko wataƙila tana al'ada amma ba a san ba tana al'ada sai ya zagayo ɗakin ɗaya matar yaje biya bukata ba fa haram yayi ba kamar yadda kuke cewa wai dan zina aka yi ba ai matarsa ce illa iyaka a ce yayi zalunci ya dauko kwanan wata ya kawo wata to anan gurin abinda malamai suke cewa duk lokacin da namiji ya saci jiki yaje ɗakin wata mace wanda ba ranar girkin ta bane ya biya mata bukata to wacce din tana bin sa bashi wata rana ko wata ɗaya ko wata biyu ko wani lokaci ita ma ya sha iska a ranar girkin wacce din yaje irama mata in dai zai yi yana ramawa yau wataƙila kun yi wasanni har yi kwanta da ke shikenan ita ma zai iya zuwa yaje wasanni da waccan ya biya kamar abinci ne ai ya sayo wance bai kawo miki ba to wata rana in ya zo ya kawo miki ya riga ya biya bashi dan haka kawai abin da za a ce ana bin sa bashi ne saboda ya je ya biya buƙatarsa akan matar da ba zanar girkinta ba amma ni a fahimta ta ba zina yayi ba kuma ban zan taba gamsuwa cewa mata kuna cewa wai mazajin ku suna zina dan sun je su wannan ba kuma dakta magana ta Allah fa ya kamata mu faɗi gaskiya matan nan suna da matsaloli irin nasu mutum zai zama yana da mata biyu mata uku wallahi akwai namijin da duk lokacin da yaje ɗakin wata kawai zaman hakuri yake ba abinci mai kyau ba sakin fuska ba dariya ba wasa jira kawai take yi dare yayi zo afka mata kuma harka ta alakar auren nan dole na bukatar a tayar maka da sha'awa to ita ba ta yi haka wani sai ya dauki lokaci shekara wani yake yi watanni yake bai kula ta ba saboda ba ta da abin da ake yi a kula ba ta yi wata yi wa mijinta abin da ya kamata ta kula da shi din da yawa ko kuke jawo kanku illa ku mata ko kazantar ku ko rashin sakin fuska ko wasanni wata fa zuwa mijin ya ce mata ke wai ni ke baki a dariya tace haka Allah yayi ne zaka canja ni ne yace to shikenan amma wacce din ta je ta rungume shi ta karbe shi hannu biyu ta yi mai wasa ta yi masa kaza da sauransu wallahi ya kamata ku gyara na sani akwai maza marasa kirki masu satar kwana masu ainihin daukan hakkin ku na aurafiya suna kai wasu amma idan tsira yana da sata daddawa ma tana da wari Allah ba ku ikon gyarawa
wanda muka zo karshen waɗannan tambayoyi a wannan bigire a wannan guri a wannan gari na Kaduna ina fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka cikin abin da aka saurara kuma ya zamto mai amfani da amfanarwa da wannan nake cewa assalamu alaikum sunana Ibrahim Bisina assalamu alaikum